This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke muku magana akan mitoci 20 26 31 42 da kuma mita 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu kuma a jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal da kuma Niya ko kuma game yanar gizo yana iya kama mu a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Mai sauraro tare da sallama Usman Kabar ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke muku barka da warhaka a wannan dare da fatan kuma mun wuni lafiya. Shin me barista so bake cewa ne game da bin umarnin dokar hanya da General Buhari yace zai yi?
Dole ka je wajen gaban mutanen da suka zabe ka, dole ka yi musu bayanai, dole ka rika shiga cikin mutane. To in har za ka shiga cikin mutane babu wannan fargaba, dan me dan kana cikin mota za a ce a kullun sai dai ka zo ka wuce da gudu ka dawo da gudu, sai ka ce wanda ya ma jama'a ne.
To ina maganar cewa gwamnatin Niger bata yi komai ba kamar yadda dan adawa ya fada dazu a cikin shirin mu na rana, me wannan yake cewa?
In da siyasoshin mu wannan kenan ba su kenan, sai kaga an kai kana bangaren adawa, ko wanda bai sani ko in yayi aikin kwarai da ka tsaya irin wannan ka ce a lalle yayi haka ko da nake adawa, a sai batawa.
To haka kuma za ku ji cewa ma'aikatan jihar Bauchi a Najeriya za su fada yajin aiki yau da daddaren nan, amma duk sai bayan mun sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wata sabuwa kuma kakkarfar girgizar kasa ta saki afka a kasar Nepal, wacce har yanzu ma bata warware daga masifar girgizan kasar da ta afka mata kamar makonni uku da suka wuce ba. Wannan sabuwar girgizan kasar ta yau Talata ta kashe mutane akalla 41, ta raunana wasu 1,100. Hukumar auna gizagizan kasa ta Amurka ta ce wannan sabuwar girgizan kasar mai karfin maki 7.3 ta faru ne a wani wuri da kamar tazarar kilomita 80 da ta raba shi da Kathmandu, babban birnin kasar ta Nepal.
To haka kuma rahoton da wani hamshakin dan adawar kasar Rasha da ake kira da suna Boris Nemtsov ya wallafa ya nuna cewa sojan Rasha kamar guda 220 aka kashe a cikin tarzomar gabashin kasar Ukraine. Duk kuwa da musantawar da gwamnatin Rasha ta yi na cewa ba ta da hannu a cikin wannan rigimar. Rahoton ya fayyace cewa daga cikin wannan jimillar an kashe sojojin Rasha guda 150, an kuma jikkata wasu. Yakin da aka yi shi a garin Ilovaisk mai tashoshin jiragen kasa, yayin da sojan ruwa kuma sojoji guda 70 aka hallaka su, tare kuma da yin ba ta kashi a wani zagaye da aka yi a birnin Debaltseve. Wannan rahoton mai suna mai shafuka 64 an ce an hada shi ne daga bayanan da aka samu ta kafofin yada labarai da kuma bayanan da aka samu a bakin sojojin da aka kashe a Ukraine din. Kamar kuma yadda bayanin ya nuna, ya bulle ne daidai lokacin da sakataren wajen Amurka John Kerry ke ganawa kuma da shirin shiga Rasha din, wato ya gana da Vladimir Putin a ziyarar farko tun daga lokacin da dangantakar Rasha da Amurka ta fuskanci matsala a sanadiyar wannan yaki na Ukraine.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Faransa, Francois Hollande, ya yi kira akan Amurka da ta kawo ƙarshen tarnaƙin nan na shekaru 59 a kasar Cuba, yayin da shugaban Faransa ɗin kuma yake jaddadawa cewa ita kan Faransa za ta ci gaba da baiwa Cuba tallafin da ta saba don ƙarfafa tattalin arzikinta. Mr. Hollande yana wannan kalaman ne lokacin da ya iso Habana a ziyarar farko da duk wani shugaban wata kasar yammacin Turai ya kai Cuba don tun daga watan Disambar da ya gabata, lokacin da shugaban Cuba din Raul Castro da shugaban Amurka Barack Obama suka bada sanarwa cewa za su kawar da tsohuwar adawar nan ta kasashensu da ake yi tun zamanin ana yi wa juna kallon kallo tsakanin kasashen yammaci da na gabashin Turai.
Hukumomi a kasar Indonesia sun ce sun tsaida wani jirgin ruwa na kwale-kwale shaƙe da mutanen kasashen Bama da Bangladesh wanda ake sa ran musulmai ne ƴan jinsin Rohingya, waɗanda dama aka manta da cewa suna cikin teku, abinda aka ce galibi ƴan fasakauri ne suke yi. Rahotanni sun ce mayakan jiragen ruwan na Indonesia ne suka tsaida jirgin a cikin teku, inda suka baiwa waɗanda ke cikinsa abinci da kuma kayayyakin masarufi. Barin su cikin wahala da aka yi a tafiyar suke suka cece su daga wannan yanayi. Wannan wani kakakin rundunar mayakan ruwa na Indonesia ya ce ba wata alamar da ke nuna cewa matafiyan na da niyyar zango ko kuma ya da zango a cikin Indonesia, sai dai kuma ba a fayyace ainihin inda suka fito ba ko kuma suka nufa. To labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan cikin birnin Washington DC. To na tambayi Alhaji Muhammadu Adili na jam'iyya mai mulki a jihar a jamhuriyar Niger, inda kuma muka yi masa magana game da shugaban jam'iyyar Adawa Dodo Rahma, wanda ya ce gwamnatin Niger ba ta yi komai ba. Na fara da tambayar sa ne, shin me gwamnatin Muhammadu Yusufu ta yi a Niger ne ma?
Dan kamar bisa harakar siyasa, in aka biba irin wannan bisa aikin da shugaban kasa Muhammadu Yusufu ya yi nan da shekara 10 zuwa 20 baya, ba a samu ba wanda ya yi shi. Me ake kira aiki? Kamar munan nishiyar aiki wanda kamar gashi lalle ana gani, duka an kasa ya irin wannan kai lissahi sai kaga daga lakwal kalasu ga suna ana ginawa, ana horon yara wanda ya kamata. Akwai mushannin lakwal su kuma irin wannan ana ba su tsantsan horo wanda ya kamata su kula da yaran nan. An kaji ba bisa harkar lahiya, likitoci ana ta ginawa, wannan ambulance masu ɗauko mutane daga daji suna kasu, likitoci irin wannan na birnuka wannan an saya. Ana nan kuma irin wannan kamar an ba da horarren ilimi bisa likitoci wannan da ake medicine wannan zuwa infirmiye. Bancin wannan kadiba babu abun da ba a yi ba an kadiba bisa harkar iyo. Na farko kenan. Na biyu, noma. Ana nan an sai tractor, ana sai da rongome ga manoma. Motoci an saya na mushani waɗanda na gona masu shiga daji suna horon manoma, suna kwatanta musu wanda ya kamata a yi. Ɓangaren ruwan sha, ko ina in ka diba cikin daji kamar abun da wanda furoshe suke yi, yanzu gwamnati da furoshe irin wannan ka gamuwa suna yin shi. Ana tara ruwa saboda dabbobi, ana gina forage don al'umma su samu ruwa, talakawa su samu ruwa su sha, wanda ba zai ji lafiyar jikin su.
To su mi isa kake ga to su ƴan adawar suka ce ba ku yi komai ba ko kuma gwamnati ba ta yi komai ba?
To wannan kuma ai harakar siyasa, inda siyasoshin mu irin wannan kenan ba su kenan, sai kaga an kai kana bangaren adawa, ko wanda bisa iko in ya aikin kwarai sai ka ulo da ka tsaya irin wannan ka ce a lalle yayi haka ko da nake adawa, a sai batawa kai diba dai. Yanzu cikin garin Yamai gidashe irin wannan da aka nan ana gina iri-iri, kasuwan ne duka cikin jaha, kowace jaha ana manyan kasuwa wanda an zabga dimbin miliyar da miliyar.
Kaka misalai daga ƙarshe ya za a yi su mutanen ƙasar Niger su yarda cewa abin da kake faɗa ya fi na wancan muhimmanci ko kuma ya fi na wancan zama hujja?
To yanzu dai in kai bako kake an kai shekara 5 zuwa 6 rabonka da Niger, an ka zo za ka ga canzawa. Dibo dai wannan irin wannan da kamar wannan hanyoyin ma dai da adda kuzin wannan kamar cikin gari kuma zuwa daji, dan ni aikin hanya nake, na san abin da nake gaya maka. Zuwa daji za ka ga kauye ka ga an zo an gina musu hanya wadda za ta sa an sun yi noma koko sun yi kiwo su shigo motoci su zo manya-manyan birane su sai da albarkacin noma ko kiwon da sun kai. An yanzu kana nan Yamai za ka ga da ma akwai gidaje wanda na zamani ga su sun fito. Yau Niger sai mu ce alhamdulillah, da sai dai mun shi kasashen waje koko nan kusa gare mu mu ga irin waɗanda gidaje. Yau wanda Allah ya sa ga su nan Niger, ga su a cikin Yamai muna gani. Wannan an ina shi ko makaho ya san da shugaban kafasa Muhammadu Yusufu ya yi aiki. Aiki kuma wanda mutane suka gani ba shi ta shi ba. Manyan siyasa
to bayan wannan kuma sai mu tafi jihar Bauchi a nan cikin Najeriya, a can cikin Najeriya, inda za mu ji cewa su ma za su je yajin aiki ne a cikin daren yau. Ga Bauchi.
Taken kungiyar kwadago kenan a bayan da suka tashi daga taron manema labarai da kungiyar kwadago rashin jihar Bauchi ta kira domin shaidawa gwamnatin jihar cewa za ta kaddamar da yajin sai in ma sha Allahu domin neman a biya su albashinsu na watanni biyu. Comrade Hashim Muhammad Gital shine shugaban kungiyar kwadago rashin jihar Bauchi.
Cikin yardan Allah, yau da daddare karfe 10:12 na dare za yajin aikin mu nasiba bai ya gani za ta fara by 12 midnight. Muna kira ga dukkan ma'aikatan jihar Bauchi su zauna a gida don wannan takardar neman gwamnatin jihar Bauchi su biya ma'aikata albashin da muke bin bashi na watan 3 da na watan 4. Tattaunawa da muka yi da su jiya ta ci tura su ba a ci man matsaya ba, kuma a ka'idan kungiyar kwadago wa'adi ya cika za mu fita biya ni aiki. In dai kana aiki wa gwamnatin jihar Bauchi, muna kira ga dukkan wannan ma'aikaci da ya zauna a gida, muna bin musu haƙƙin albashin da su. Saboda haka
shi ma shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi, Dahiru Garba Muhammad, ya ce tsakiyar daren yau kafofin yaɗa labarai mallaka jihar Bauchi za a rufe su.
A tabbata maka cewa insha Allah a duka kafofin watsa labarai mallakan gwamnatin jihar Bauchi, BTB da DRC da kuma Ministry of Information da kuma Culture, wanda duka za mu rufe su insha Allah. Amma dai a yanzu kan watsa labarai na mallakan gwamnatin jihar Bauchi insha Allah daga 12 dare na yau dinnan za mu rufe su.
To sai dai kuma a nata jawabin shugaban ma'aikatan jihar Bauchi, Mr. Abdan Dallagin, ya ce ma'aikatar jihar suna bin albashin wata ɗaya ne. Sannan ya ci gaba da cewa,
to Allah ya sauke, ba ma fatan haka ya faru a irin wannan lokaci ne.
Amma hakkinsu suke nema na watanni biyu.
To ba wata biyu ba ne, indai maganan albashi ake yi a nan. Sun yi maganan Maris da Afrilu. To Maris dai an biya albashin Maris a jihar Bauchi. Ko payslip nasu ma an suka karba, za su ga akwai Maris a ciki. An biya Maris, ita ce albashin da aka biya na ƙarshe. Na Afrilu kan, a yanzu zan iya gaya maka, lallai ba a biya ba. Amma ina tsammani na Maris da suke faɗi ɗin nan, wani albashi na wata guda da muka yi ta kike kaka a kai, daga baya gwamnati ta zo ta ce za ta biya a hankali, wanda tun Fabrairu aka fara biya.
An biya ka albashi ko ba biya ka?
A dalilin me yasa za a ware ni? Ni ma ma'aikaci ne kamar su, ba wanda aka bashi albashin Afrilu.
To yanzu ina fatanka kan wannan abu, ganin dai cewar abubuwa da su tsaya, hatta ma kafofin yaɗa labarai duk daga karfe 12 yawa abubuwa da su tsaya.
Abin bakin ciki ne kwarai da gaske. Wannan abin ba daɗi na ji ba ko kaɗan, domin a yanzu halin da muke ciki duk bai wuce ƙasa da sati uku ba sabuwar gwamnati za ta shigo.
Za ku kira wasu ku zauna kenan?
Ku yanzu haka ma jiransu nake yi, za mu ci gaba da zama. To muna ta addu'a, Allah ya kawo sauki.
To ba mu san mace to ba, sai miya ta ƙare. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To muna godiya Abdulwahab Muhammad daga Bauchin Najeriya. Sai kuma mu koma mu ji shin me barista Musa Sobe yake cewa, wanda shi ma zababban dan majalisar wakilai ne ta tarayya daga mazabar Soba, wanda muka tambaye shi cewa Buhari ya ce zai bi dokar kan hanya. Shin me hakan yake nufi? Sannan kuma shin wannan mataki yayi? Sai ya ce,
to abinda General Muhammadu Buhari ya faɗi na cewa zai girmama dokokin hanya, wannan daidai ne. Yayi gaskiya kuma yayi tunani, saboda a kowane lokaci daga na gaba ake gane zurfin ruwa. Ba wani abu bane dan shugaban kasa ya ce zai girmama dokokin hanya. Ai su waɗannan masu cin mulkin na yanzu, ai ba ma su bin ma inda jama'an suke ma ballantana a ce sun karya ma dokar hanyar ko ba su karya ta ba. In za su bi hanya gaba ɗaya, share kowa ake yi a kulle hanyoyi, sai sun gama abin da suke yi. To amma mulki in dai mutane suka zabe ka, kuma su za ka mulka, ba dalilin da zai sa ka rika jin tsoron su, ba dalilin da zai sa ka ga baka so su matso kusa da kai in kana kan hanya. Saboda haka abinda General Muhammadu Buhari yayi ya faɗa kuma yayi daidai, saboda ko ba komai, kowa ya gane cewa bin doka da oda shine matakin farko na gyara ƙasa, shine matakin farko na sharan duk wani abin da ba daidai ba. Akai ba yadda za a ce dokokin ƙasa kusan kullun ana raba su biyu, da wanda yake wani abu ana so ya girmama su, da wanda kuma yake ba kowa ba shi kuma wanda yake wani abu ba a so ya girmama su, wanda yake ba kowa ba shi ake so ya girmama dokoki. To duk wannan abin shi ya kawo cin hanci da rashawa, shi ya kawo wasu shafafu da mai wanda ko sun yi laifi zaka ga ba iya taɓa.
Amma kuma abinda wasu suke kallo, musamman masana tsaro, suna magana akan cewa hakan yana iya shafar tsaransa shi kanshi a matsayin shugaban ƙasa, saboda an magana General Muhammadu Buhari, yanzu ana magana Najeriya ne, saboda shi ne zaɓaɓɓen shugabanta.
To ai babu yadda za a ce wannan abu yana zai shafi wani tsaro, saboda
wai kai masa hali misali ake tunani kamar yanda ya faru a kawo.
To ai ba kawo ba ma, ko General Murtala Ramadan Muhammad aya irin wannan wurin aka same shi rayuwar shi har aka ɗauki rayuwar shi.
To misa ku ba kwa tunanin ka hakan ta shafi.
Amma mu ba ma tunanin wannan, ai wato
so duk abin da ke kawo wannan yadda shugaba zai je a ce yayi nisa tsakanin shi da wadanda yake mulka. Ai in ka duba irin farin jinin da jarabawar yake da shi da kuma tunanin cewa talaka wannan wadanda suka zabe shi su ne zai shiga cikin su, to duk shugaba mai gaskiya wanda ya take gaskiya baya shakkan ya shiga cikin mutanen shi, saboda in irin wannan madagan tsaron ne ai ba akan hanya bane kada suke, akwai tarurruka da ake wanda dole kana shugaba dole ka je wajen gaban mutanen da suka zabe ka, dole kai musu bayanai, dole ka rika shiga cikin mutane. To in har zaka shiga cikin mutane babu wannan fargaba, dan me dan kana cikin mota za a ce a kullun sai dai ka zo ka wuce da gudu ka dawo da gudu sai ka ce wanda ya ma jama'a laifi.
Amma zaka cewa shugaban kasa ya shirya ko gwamna ya shirya zai fita sai ka ji jami'an tsaro masu kula da lafiyar sa sun ce ba zai je wuri kaza ba saboda dalilan tsaro, shin in masu kula da lafiyar Buhari suka ce a'a ba zai je ba saboda dalilan tsaro, to ya kenan za a yi maganar dokan hanya?
To ai wato ko daukan matakin tsaro ya sha bamban da cewa sai ka karya doka da oda ne sannan za a dauki matakin
tsaro. To abin yake
abinda yake kokarin cewa ai duka duk inda yake ko a ina yake da ya an san shugaban kasa ne dai akan titi, an san shugaban kasa ne a wannan wuri, in wani wuri zaki an san shugaban kasa ne zai zo wannan wuri, saboda harkar tsaro ba wanda yace ai sako-sako da maganar tsaro, amma kuma harkar tsaro ba za ta sa kuma a rika karya doka ba, tunda in an san cewa dokar nan za a iya karya ta, to me ye amfanin sa ta tun farko? Kuma idan shugabanni su ba su girmama dokan ba sunanta doka, dan me na kasa su kuma za a sa su girmama doka? Ko ina wani shugaba yake akwai matakan tsaro da za a dauka wannan dike ne, amma ko matakan tsaron nan bai hada da karya doka da oda ba.
Yau ni abin da ke dabuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana gatahuwa.
To kar amanta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za a kira mu, sannan kuma kar amanta da kiran da ake yi da lambar da ake samun wato alamar tarawa 1-202-205-6555 wannan ita ce lambar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To mun sami wani kira. Assalamu alaikum.
Alaikum alaikum salam.
To da wa muke magana?
To da Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim daga Kaduna muna sauraron ka. Ka san abinda muke magana akai kamar da yawa, to ka ma ji a shi yawa ka ji a shi mu je zuwa.
Ina ji wannan mataki da General Muhammadu Buhari ya dauka abu ne mai matukar muhimmanci, kuma ai an ce da na gaba ne ake gane zargin ruwa. Su shugabannin da muka yi can baya suna kafa doka ne kuma su suke fara kare wannan dokan. To muddin aka ce shugabanni za su bi doka da oda, to nan ne yayin da talakawan Najeriya ma za su bi doka da oda, kuma doka ta dawo kenan a Najeriya gabaki ɗaya. Lallai muna goyon bayan shi akan wannan ra'ayi nashi. Nagode.
To mun gode Ibrahim Alaramma. Bari ko mu tafi Zamfara. Wane ne a Zamfara?
Alajuwada ta mai shinkawa ne daga Zamfara.
To Alajuwada, menene ra'ayinka game da shin Buhari ya kamata da yace zai bi dokar hanya ko kuwa bai kamata ya bi ba?
Ya kamata ya bi dokar hanya. Wannan abu shine girmamawa ga 'yan kasa, don duk shi ya kawo tsare-tsaren da ke bata abubuwan tsarin Najeriya. Don za ka ga koda daga nan bisa hanya za ka in ma ma'aikata ne in wani ne suke fara taka dokar kasa. To haka yan shugaba ya fara gyara kasa, ya ga dole kowa ya gyara.
To muna godiya malam daga mutan ajin
Allah.
To wa ne ne? Assalamu alaikum. Hello. To ina ga mun rasa wuraren fataskum din nan. Hello. Tokar dai amanta muna magana ne akan cewa za a kira a faɗa mana ra'ayi a game da cewa General Muhammadu Buhari ya ce zai bi dokar hanya, ma'ana in yana cikin tawagar tafiyarsa da makarabansa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To daga ina ne?
Eh daga Jigawa ne
ga. Jigawa, to ina sauraron ka.
Murtala Galadi. Yawa wannan ai yayi kyau.
To me yasa kace yayi kyau?
Yawa. Abin da yasa shine duk lokacin da aka kafa doka a ƙasa ya kamata a ce shugaba shine abun koyi akan wannan dokar. Saboda haka abu ne mai kyau yana sabon shugaban zaben shugaban kasa Sanar Muhammadu Buhari.
To muna godiya daga Jigawa sai kuma tafi Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wake magana daga Kaduna.
Sunana Usman Muktar, ɗan Nijar wanda ke kasuwan Bakin Kaduna.
To Usman Muktar, menene ra'ayinka game da maganar bin dokan hanya ta Janar Muhammadu Buhari da yake?
Gaskiya da ma an ce a kan da ɗaukowa dan aya ta bi tsoro a wanda Buhari daidai ta zuwa da yana cewa kowa ya bi doka ya bi doka saboda doka ba abin kaya ba cewa ai doka ba a ce ba azumta a zai man daidai ba amma haka abin da Buhari ya nuna cewa kowa da kowa ba wanda ke karfin doka duk wanda ka fa doka doka ta kare saboda haka kowa ya bi doka da fatan za ta tashi lafiya daga Usman Muktar dan Nijar wanda ke kasan da cika dina.
To madalla mun gode. To bari mu tafi Taraba. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
To wane ne daga Taraba?
Ya shehu na ala ne daga mutum biyu karamar hukumar Gasola da Taraba.
To malam shehu, menene ra'ayinka game da maganar bin dokar hanya ta Janar Buhari?
Ra'ayina shi ne matakin da Janar Buhari ya ɗauka nan ya yi daidai.
Me yasa?
Ko a kasashen Turai ma idan da adalci dama ya kamata shugaba yake shiga cikin talakawansa. Amma idan ya zama shugaba na gudun talakawansa kuma bai zama shugaba ba. Don haka muna ba wa Janar Buhari goyon baya da abin da ya ɗari bisa ɗari.
To muna godiya. To kar a manta dai yawa. To mun gode na Taraba. Lambar da za a same mu ita ce alamar tarawa 1 sai a sa 2 a sa 0 a sake sa 2 sai a sa 2 0 5 sai 2 6 5 5. Sannan muna magana akan maganar bin dokar hanya ta Janar Muhammadu Buhari da yayi magana. Ga wani daga Bauchi. Assalamu alaikum. To Malam Idris daga Bauchi. To muna sauraron ka. Menene ra'ayinka akan maganar da kake?
Ya to ra'ayina wato wannan doka da Janar Muhammadu Buhari ya ɗauka gaskiya wannan ta yi daidai. Wannan shine wanda ake kira babba ya ɗauki doka wacce ta dace a hannunsa gaskiya. Wannan doka da ya ɗauka gaskiya mun ji daɗi saboda kafin kafa su wanda ake kira shafako da mai.
To muna godiya Idris daga Bauchi. Sai kuma mu tafi Jigawa. To wane ne a Jigawa?
Suleiman ne daga Jigawa.
To Suleiman, menene ra'ayinka game da maganar dokan hanya da zababban shugaba mai jiran gado ya ce zai bi?
Ra'ayina shi ne kasan yi tsaro na Allah ne a ninki ba da tsaro.
To amma akwai sanadi?
Saboda haka wannan abu da iya yi daidai domin zai shiga cikin talakawansu zai gane matsalolinsu da abubuwan da hannun da suke ci.
Wasu na tunanin sanadin tsaro yana kawo tsaro, me za ka ce a kai?
Wannan tsaro sai a addu'a Ubangiji Allah ya tsare shi.
To muna godiya da ra'ayinka daga Jigawa. To bari mu tafi Port Harcourt. Wane ne a Port Harcourt?
Musa Nagari ne daga Port Harcourt.
To Musa, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka game da dokar da Buhari ce zai bi ta hanya ta ka'ida?
Wannan shine daidai domin idan sun suka karya doka mu ma talaka za mu karya.
Wasu suna tsoron tunda shugaba ne bai kamata a ce yana tsaya a irin nan ba. Me ra'ayinka akan wani masu cewa haka?
Duk da cewa shi shugaba ne ya kamata ya bi doka.
To muna godiya sosai daga Port Harcourt. Mun gode.
Mare Allah.
To muna dai har yanzu karɓar wayoyinku, sannan kuma kar a manta daga sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraron shirin. Assalamu alaikum. Taraba. Hello. To yawa, to Taraba daga wane ke magana daga Taraba? Waye?
Ina magana da Hassan ne.
To
magana daga Taraba, Najeriya.
To Mala Hassan, menene ra'ayinka kan dokar hanya da Janar Buhari ce zai bi mai ritaya?
Gaskiya ni ra'ayina gaskiya dokan Buhari ya adalci, saboda haka yin doka da ɗaya shi ke zaman lafiya a ƙasa gaba ɗaya.
To muna godiya sosai. To mun gode kwarai saboda ƙurewar lokaci mutanen Taraba. To duka a nan ya wayar ku za ta tsaya, sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu mun sake wayoyi sai a sake ɗaukar wasu wayoyi waɗanda suka kira da waɗanda ma ba su samu kira ba. Muna godiya ta musamman ga lokacinku da kuka ɓata kuka kira mu bisa.
Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan ci gaba da yaƙi-yaƙi da rikice-rikice da ke da nasaba da fararen hula da ya sa suka gudu, ‘yan gudun hijirar Afghanistan da waɗanda suka rasa mahallansu ko IDPs a taƙaice na ci gaba da komawa gida, kuma Amurka na yin bakin kokarinta wajen ba da taimako. Babban mukaddashin mataimakin sakataren tantance yawan mutane da ƴan gudun hijira da kuma kaurar jama'a Simon Henshaw ya kai ziyara Kabul ranar 25 zuwa 27 ga watan Afrilu domin duba shirin kai taimakon jin kai na Amurka da kuma tattaunawa da Afghanistan da Majalisar Dinkin Duniya da wasu jami'an kungiyoyin masu zaman kansu akan haɗin gwiwa domin taimakawa ƴan gudun hijirar da ke komawa da kuma waɗanda suka rasa mahallansu. Babban mukaddashin sakataren Henshaw ya yaba wa gwamnatin haɗaɗɗiyar daular Islama ta Afghanistan domin alƙawuran taimakawa ƴan ƙasar da suka rasa mahallansu da kuma ci gaba da goyen bayan ƙoƙarin sake harhaɗa kawunan kusan ƴan gudun hijira miliyan 6 da suka koma Afghanistan tun shekarar 2002. Ya kuma yaba wa Afghanistan yadda ta aiwatar da bayanai da kuma dabaru domin ƴan gudun hijirar Afghanistan da kuma gwamnatin Pakistan da ta Iran damar kirkiro hanyoyin da suke taimakawa adadin ƴan gudun hijirar da ke koma Afghanistan shiga shirin ci gaban ƙasar. A ganawa da takwarorinsu daga sassa daban-daban da ƙungiyoyin Afghanistan, Mr. Henshaw ya tattauna akan shirye-shiryen Amurka na ba da kuɗaɗe, ruwan sha da muhalli mai tsafta domin ba da kariya da abinci don tallafawa ƴan Afghanistan da suka rasa mahallansu da sauran shirye-shiryen da za su inganta ci gaban mata da yara, kamar ƙoƙarin yaƙi da mazgunawa da nuna bambancin jinsi da koyawa mata kasuwanci da ba da ilimi. Amurka ce kan gaba wajen ba da taimakon agaji a Afghanistan. A kasafin kuɗin shekarar 2014, ma'aikatar ƙididdiga da tantance yawan jama'a da ƴan gudun hijira da shige da fice, wadda ake cewa PRM a taƙaice, ta ba da kuɗi dala miliyan 170 domin tallafawa ƴan gudun hijirar Afghanistan a yankin wanda ya haɗa da taimaka masu komawa Afghanistan. Hukumar PRM ta yi aiki ƙud da ƙud da gwamnatin Pakistan da ta Afghanistan da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da kwamitin ba da agajin gaggawa na Red Cross da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa domin tallafawa waɗanda yaƙi ya rutsa da su a dukkan ɗaukacin yankin. Ci gaban zaman lafiya a ƙasar Afghanistan ya ta'allaka ga al'ummar ƙasar baki ɗaya, ya kuma haɗa da waɗanda suka rasa gidajensu a lokacin rikici. Babban mukaddashin sakatare Henshaw ya ce komawar ƴan gudun hijirar Afghanistan alama ce babba da ke nuna amincewa da makomar ƙasar nan gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka ne.
To yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel dauke da labarai amma wannan karin a takaice.
To kakkarfar girgizar ƙasa ta sake afkawa ƙasar Nepal, wacce har yanzu ma ba ta warware daga masifar girgizar ƙasan da ta afka mata makonni ukun da suka wuce ba. Wannan sabuwar girgizar ƙasar ta yau Talata ta kashe mutane aƙalla 41, ta raunata wasu 1,100. Rahoton da wani hamshaƙin na adawar Rasha da aka kashe mai suna Boris Nemtsov ya wallafa ya nuna cewa sojan Rasha kamar 220 aka kashe a cikin tarzomar gabashin ƙasar Ukraine, duk wadda musantawar da gwamnatin Rasha ta shayi na cewa ba ta da hannu cikin wannan rigimar. Shugaban ƙasar Faransa, Francois Hollande, ya yi kira a kan Amurka da ta kawo ƙarshen tarnaƙin na shekaru 50 da ta sa ƙasar Cuba, yayin da shugaban Faransa ɗin kuma yake jaddada cewa ita ko Faransa ɗin baiwa tallafin sabon nan ƙarfafa tattalin arzikinta.
To Sarfilu, sai ka tsaya nan saboda lokaci. To duka a nan shirin dare ya kammala, amma kafin in sallama da ku gaba ɗaya sai na miƙa jinjina ga ita wadda ta haɗa sauti ta kuma ba mu umarni, wato Julie Gresham, sai kuma shi Jarmai Ibrahim Jarmai da ya ɗauko mana waya, sai injiniyanmu na yau wato Sulaiman Tarawali. A madadin shi da ya taya ni gabatarwa Sarfilu Hashim Gumel, Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya, Allah shi ba mu alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.